الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. kamar yadda aka saba jama'a, yau za a ɗan yi mana uzuri, muna da tambayoyi da yawa ƙwarai da gaske, kuma ba ma son lokacin tafsirin azumin nan ya ƙure ba tare da an amsa tambayoyin nan ba. A yau insha Allah ta'ala za mu ainihin ba da ƙarfi mai ƙoƙarin amsa tambayoyin nan da ikon Allah.
Addu'ar shan ruwa, wannan yake cewa da ake cewa zahabar zama'u ko ta inganta, gaskiya ta inganta insha Allah ta'ala. Wattallat al-uruq, ko al-uruq, wannan yana tambaya dangane da matar da take da ciki, cikin yayin nauyi ba za ta iya haihuwa, ba za ta iya yin azumi ba, menene hukuncinta? Da kuma wanda yake da ulfa, wanda ba zai iya yin azumi ba, yaya hukuncin shawarwa lokacin azumi? To wannan dai ita ce nake fahimta ainihin tambayar, kamar da nake cewa kullum a rinƙa ɗan tsaya ana rubutun da yadda zan iya fahimta insha Allah ta'ala. Abinda hukuncin farko yake shi ne, gaskiya ba za ta iya azumi ba saboda nauyin ciki, ko ba za ta iya azumi ba saboda yaro da ke son nonanta. To gaskiyar lamari, azumi ya faɗi a kanta, azumi ya faɗi a kanta a yanzu a watan azumi, haka bayan sallah azumi ya faɗi a kanta. Sai dai ta rinƙa ciyarwa, duk ran da aka sha ruwa sai ta ciyar da mutum guda abinci. Wannan shi ne abin da fatawar sahabbai kenan, kamar Abdullahi ɗan Abbas da Abdullahi ɗan Umar, Imam Malik ya rawaito a Muwatta da al-Imam al-Baihaqi. Sai dai akwai malaman da suke ganin cewa a'a sai ta rama, to sai dai dalilansu gaskiya ba masu ƙarfi ba ne. Shi ko mai ulsa, to idan ulsa ɗin ta riga ta zama chronic, in ta riga ta zama mujmina, wato ta riga ta ci shi, cin da har ma ba a tunanin Allah ya kyauta, ba a tunanin tawakkali, ko kun fahimta? To in ta kai haka, malamai suka ce shi azumi ya faɗi a kan shawarwar shima, sai dai ya rinƙa ciyarwa. Amma idan ba ta kai wannan matsayin ba, to wannan kuma babu laifi, zai iya yin ainihin wato ya ci abinci bayan sallah idan ta warke, to shi kenan sai ya ci gaba da ainihin ramo azumi da gargadan waɗanda ya sha. An fahimta jama'a? Sai dai kamar yadda na fara gaya mana, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani. Akwai magungunan ulsa, birjik addinin musulunci biya zai da su. Allah ya kai mu gobe, in Allah ya so zan tsaya in ɗan ƙara muku bayani, in zo muku da wasu abubuwan ma da zan iya jan hankalinku. Daga cikin albarkar addinin musulunci ne aka samu waɗannan magunguna, amma dai nonon raƙumi yana daga ciki. Kana da yadda za ka rinƙa samun nonon raƙumi, babu laifi. In ba zai samu ba sai fitsarin, in ko za su samu duka ka sha nonon raƙumi anjima, kuma ka sha fitsarin raƙumi, in Allah ya so ulsar nan za ta watsake. Wannan kan bincike ya kai da cewa ko da ta zama chronic ɗin, ko da ta yi tsanani ɗin, insha Allah ta'ala za ta warke. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Wata tarka-tarka ce ta taso tsakanin wani saurayi da mahaifin shi, ya ga ɗa yana so ne, kuma sai ya tabbata cewa ƴar ba ta da uba. To ka ga, don aka ce ba ta da uba, ka sani ma'ana ta zo ta bayan gida ne idan a fage aka haɗu. Shi kuma mahaifin shi ya ce mishi sam sai dai zai samu wata yarinya mai uba ya bar wannan. To amma yake shi kuma yana son ta, tana son shi. Ai, dama ƙarshen wasan kenan, na san za a ƙare a haka. In ba ya son ta, kamar zai rubuta wannan takardar ba. Ko kun fahimta? Ko jika ɗan hudu ya ce ƙarshen sa baban ya ce mishi ya aura, idan ku za a son ta ai ba zai rubuta takarda ba. Yanzu nan ai ta ɓaci ne, Allah ya kyauta. Haƙiƙanin al'amari a babu na fatawa sai ka rabu da ita. Domin Abdullahi ɗan Umar shi yana tare da matan ne, na tana ɗakin shi. Uban shi Umar ya ce mishi ya rabu da ita, ya kaɗa ya raya uban, ya ce su ya sake ta. shi kuma ya gona kanka, ka ga nan suna tare ne aure bayan aure aure. Sai ya je ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, mahaifi na yace ba ya buƙatar matata sai in sake ta. Sai ya ce akwai adaka fatalluqaha. Sai mahaifinka ta aka sake ta. Haka ya sake ta ɗin. Ita kuma baiwa Allah ba ta sani ba. Ba ta san sai a sake ta ba, da aka sake ta sai ta tafi wurin baba kai ƙara, wurin Umar. Sai kuma ba Umar hankalinki ya tashi. Kuma shi tun da an matsa mai ya saki, don haka ba zai bi ka'idojin saki ba, an matsa mai sai ya sake ta, sai ya sake ta a ce tana jinin haila. Kuma ba a sakin mace in tana jinin haila. Idan tun tsarki aka sadu da ita ba a sakin ta. Wai duk shari'ar musulunci ta kawo haka ne, don duk lokacin da kai yunƙurin saki sai ka ji akwai matsala. Sai ka saurara kafin lokacin da za ta gyaru ka sake ta kuma ka huce. Shi ne shari'ar musulunci, tana da hikima jama'a. To duk an yi haka ne, amma kuma Sayyidina Umar shi ya matsa. Yaro kuma zai ga Annabi kuma yake to kai baban ka da a ce sai waye gari kuma yana nadama. Sai kuma zai ga dana ya saki matar shi kuma tana cikin haila. To kaje ka to mai da ita. Idan ta gama haila din kafin ya sadu da ita ya sadu da yayyo sake ta. To ka gani haka sai na Umar duk ya ga matsalar kuma ga cika da rukan shi an tayi sulhu wuri. Idan mahaifinka yake ba ya son ka aure ta sai ka hakuri. Idan za ka iya lallashin shi to wani lokacin su iyaye suna amfani da basira ne da Allah ya yi musu saboda daɗewa a duniya. Kai ayoyi ne ta haddace da hadisai, amma ba ka da shekaru da yawa. To su kuma sun ga wasu irin jiri jiri hali. Wato halayen banza jama'a suna bin jiri. Ina son ku san wannan. Shi yasa ake so in za ka yi auren ka bincika. Gaskiya ne ita ga ta nan ta zama sista ta gyaru, amma ga ta hanyar da aka same ta. To idan ce samu ne rabu da ita ka je ka samu wata tagari. Ba ta da wani laifi, amma ka ga zina tana bin jini, fata tana bin jini, haka Qur'ani ya nuna. Karanta suratu Yusuf, tarihin Annabi Yusuf, ba fata yi ba, yar mahaifin shi ce Annabi Yaqub ba ta son a raba ta da shi, an kawo mata yayi, kaninta ya haihu, Yusuf sai aka kawo mata yayi, sai zai ce zai ɗauki ɗanki sai ta ce ba ta so, ba ta wadda ba. Kuma a al'adar su bani Isra'ila shine duk mutumin da ya maka fata to sai ka rike shi shi kenan ya zama bawanka. Ba yanke hannu, ba duka, ba zagi. To da taitai Annabi Yaqub yake sai ta ce to saurara, bari in dan shirya mai kayan shi. Bari in shirya mishi kaya, aka ce shikenan, sai ta dauki wani abu nata sai ta saka a ciki. An shirya za a tafi sai ta ce to amma akwai abin da ban gani ba fa. Dan haka bari in bincika. Da ta bincika shikenan. Sai kuma ta ga wannan dan zobe nata ne ko menene warwaro ne sai ta ce to ka gani. To ashe ma kirki ta irin nasu na mata don ta rike shi. To kaga tun da ya yi ɗaukar min abu zai ka ban min ya zama nawa. To ka san tarihi kuma kullum ya girma kaka. Ana nan wata rana sai Bunyamin shi ma kuma aka tafi awo da girman shi da komai kaza kaza. Annabi Yusuf yana so ya rike shi. Shi ma Annabi Yusuf sai ya ɗauki mudun awo sai ya saka a cikin kayan Bunyamin. Aka zo duk aka ɗaura buhunhuna. Ana tafiya sai Annabi Yusuf aka sa aka yi shela. Ayyatu al'iru innakum lasariquna. Ku waɗannan jama'a da kuka yi awo kun yi mana fata ku barayi ne. Suka ce ma ji ina li nafsi da fil ardi. Innakum lasariqi. Ba mu zo mu barna a garin nan ba. Mu ba barayi ba ne. Aka ce a'a. Kun yadda aka kama barawo mai za a yi mai sai suka ce to mu dokan mun an kama barawo rike shi ake yi. Kun yadda haka eh kamar yanzu a ce to yi sujineta a nan fa hannunka. In an kama barawo za a rike shi cikin ku eh. Aka zo ana bincikawa. Kawai sai da kaya a cikin mudun awo a cikin kayan Bunyamin. Sai suka ce shi kenan sai ka rike shi ya bani. To sai suka dauko wancan tarihi suka ce in ya sirq faqad saraqa akhuhu min qabl. In ma yayi fata ba ma ɗan ɗakin shi barayi ne. Babban wani shi ma ya taɓa yin fata. Da wannan aya sai malamai suka ce to kaga fata na bin jini. Fata na bin jini. Kwanakin baya wani da ke zuwa mana aiki nan jama'a aka sace mishi mashin da aka je ana bin diddikin fatan mashin din nan sai gashi wani ne ya sace. Da aka tafi ana bincike sai muka zo muka gano shi din nan yana auren wata yarinya yar anguwar mu kuma miciya. Mu kuma muna ƙanana aka kashe ubanta shi kuma ɓarawo ne, ita kuma ta je ta auri ɓarawo yanzu. To sai kai tunanin wannan irin ɗa za ta haifa in ba Allah ya kiyaye ba. Ka ji ɗaya haka zina
malamai suka ce tana bin jini. Karanta Maryam, suratu Maryam, lokacin da Maryam suka zo suka yi al'amuran da aka yi, menene aka ce? Ma kana abokin ra'asal wa ma kanat ummuki baghiya. Yake Maryam, ina kika zo da ɗa ba uba? Ubanki ba mutumin banza ba ne, baya neman mata, uwarki ba karuwa ba, ya aka yi kika je kika yi zina? Sai malamai suka ce wannan aya ishara ce akan cewa mai neman mata ta yi ɗan shi ko ƴar shi ko jininta ko jinin shi ko wane ne shi ma yi haka. To kaga kenan, ashe in za ka yi aure sai ka tsaya ka bincika. Mahaifinka baƙinka yake ba, galibi mahaifa su suke ƙarfafa ƴaƴa su yi aure. To har ka ji mahaifinka ya ce ka haƙura da wannan, to ya fi alheri ka haƙura. Dan wani al'amari ya zo ya faru kuma mai ya lokacin ma uban naka ya rasu, sai ka zo kana cewa ba abin da ba a gaya mini ba, gashi nan kuma al'amura sun zo sun faru. Shi yasa ita Allah madaukakin sarki ya kawo mata wani wanda asiri zai rufu, amma dai kai tunda har mahaifinka ya kada kararrawa a kai, to shikenan sai ka haƙura. Allah ya kiyaye. Shi yasa ake son bincike din a wajen aure. Ba haka ba, wata kun haɗu a masallaci ga hijabi ga niqabi ga safa hannu ga ta ƙafa da an taɓa ta yi kuka saboda imani, to amma da ka je wurin babanka, ko kun fahimta, ka je wurin babanka sai babanka ya ce a ina fata an gane sun san tarihi. Shi ne zai ka rinka kiyayewa. To wannan wai mutum ne musulmi, mace wadda ba musulma ba, sai ta shigo wurin shi, sai ta ce mishi ya azumi, sai ya ce ba ya yi. To ya matsayin azumin shi? Eh, to san da ya faɗi maganar, ya matsayin maganar da ya faɗi? Maganar da ya faɗi a fatar baki ce ko ku har zuci? Wanda malamai suka ce dama mutum yana azumi, ko ba wata ce ta zo wurinka ba, balle wata ta zo wurinka, haka siddan kana azumi sai ka ce ba ka azumi, da nufin wannan maganar tun daga zuci ka karya azumin, amma ba ka ci komi ba, azumi ya karye. To in ya zama sadda kake cewa baka azumin nan, da gaske ne kana nufin ka karya azumin, ko kuma tuntuni ma ka fasa azumin, shikenan azumi ya karye. To wannan tambaya yake game da karatun jiya da aka ce ana shafawa jariri za'afaran akan in an yi mishi aski. To in mutum babba ne fa zai mai magani? Malamai suka ce zai mishi. Mafi yawancin cututtukan da ke faruwa a kai, in aka aske kan aka barbaɗa wannan gari na za'afaran, yana maganinsu. Amosani, ƙurajenka, ciwon kai ne azababban abin nan, magirin ɗin nan, tare da cewa ciwon kai sun kawo dalilan shi da dama, amma in dai dalilan shi suna koma zuwa ga wasu matsaloli ne da suka shafi fatar kai ko jijiya, duk Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin At-Tibbun Nabawi cewa za'afaran ɗin yana maganinsu insha Allah. Mutumin da yake karanta Al-Qur'ani sai zo wurin ayar sujuda, saboda ba shi da alwala, sai ya tsallake. To yaya kenan? Wato asali ita ayar sujuda din ba sai da alwala gaskiya ake karanta ta ba, ba kuma sai da alwala ake yin ta ba, da ita da sujudu shukuri, dukkan su awarid ne, abubuwa ne da ke iya faduwa. To tunda tun farko ba a sharɗanta cewa dole ba, sai da alwala za ka yi karatun Al-Qur'ani. Na'am, in ka yi da alwala ya fi falala, zaman ka gaba ɗaya ma koyaushe inda alwala ne ya fi maka alkhairi, ya fi maka tsaro spiritually. To amma in aka waye gari kuma kana karatun babu alwala, za ka iya yin sujuda ɗin insha Allah ta'ala. Wannan yana tambayar cewa ina hukuncin wanda ya yi raka'atul fajri da sallar asuba da taimama guda, shin ko sallar shi ta yi? Sallar shi ta yi, saboda ita taimama tana tsayawa matsayin alwala ne. Kaga alwala ɗaya ana iya yin sallah ko guda nawa da ita, tare da cewa ita ma a nan za a iya yin salloli kowace sallah a yi mata alwalarta, amma in kai alwala ɗaya ta yi, to haka taimama ma ɗaya insha Allah ta'ala ta yi. Sallah ce mai raka'a huɗu, yake tambaya wannan kuma, sai ya rasa raka'o'i biyu. To idan ya tashi aya zai karatu a sirrance ko a bayyane? Abinda ya fi dacewa shi ne in ka tashi sai kai karatu a sirrance, kamar sallar isha, sai ka zo ka samu raka'o'i biyun ƙarshe, kaga a sirrance ne yake karatu. to in ka tashi kai kuma sai ka sake ciko biyun a sirrance, haka yafi dacewa. Saboda abinda ka samu da liman, saboda albarkar da liman ka samu sai zame maka farkon sallah, abinda kuma zaka ciko ya zama ƙarshen sallah ne. To amma in kuma ka juya kai a bayyana din babu laifi, haka wannan magana take a lokacin da zaka samu raka'a ɗaya ta sallar magriba. In ka so zaka iya tashi, kana tashi sai ka ciko raka'a ɗaya, sai ka hada da wanda ka samu da liman kai ta a bayyane, sai kai tahiya sannan sai ka tashi sai kai ɗaya kuma a sirrance. To amma in ya kasance ka juya abin, ka samu raka'a ƙarshe da liman a magriba, ka tashi kuma kai raka'o'i biyu a bayyane, to nan ma babu laifi. Amma dai abin da yafi dacewa kai ɗaya ka jingina da wanda ka samu da liman a bayyana, kuma sai ka tashi kuma a sirrance sai kai guda ɗaya, to haka yafi dacewa. Amma in ka kasanta duk babu laifi. Wannan yana magana cewa tafiyar kilomita nawa ne zai iya yin kasuru. Ingantacciyar magana da ta tabbata Qur'ani da hadisi, babu ƙayyadewa. Allah ce waye, idan kuka yi tafiya, idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Idan kun yi tafiya babu laifi sai ku ainihin yi kasuru in kuna tsoron kafirai. Wannan sharadin sayyidina Umar ya ruwaito daga Annabi cewa wannan sharadin ma ba lallai bane, ba sai kuna tsoron kafirai ba, sauki ne Allah ya muku. To a cikin wannan aya kaga cewa aka yi in kun yi tafiya, to shikenan za ku yi kasuru. To yadda al'amari zai kasance, sai sunna sai ta zo ta bayyana. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tafiyan mil tara ya yi kasuru, ya yi tafiyan mil uku ya yi kasuru, ya yi mil ɗaya ya yi kasuru. To sai aka fahimci cewa ashe al'amarin ba sharadi ba ne. An ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi tafiyar da bata kai ta komo ba, amma matuƙar ta kai tafiya ya yi kasuru. Abdullahi dan Umar yakan yi kasuru wani lokacin in ya fita Khaybara. Khaybara kuma bayan garin Madina ce, kuma gona ma yake da ita, amma da yake ta fita daga garin, in ya tafi gonar sai ya kasuru. To wannan tambaya ce ta biyu, ban gane ta ba, inda yake tambaya cewa wani littafi ne zai samu wannan bayani. To ban san kowane bayanin ba, sai dai in yana nufin bayanin sallah din nan, dangane da yadda za a rama ta din nan, akalla za ka iya duba littafin Minhajul Muslim. Dangane da abin da ya shafi kasur, kuma in kana neman wani littafi ne, za ka iya duba littafin Zadul Ma'ad ko littafin Subul Salam. Wannan yana tambaya cewa ko ya halatta mutum ya amsa ma kafiri sallama idan ya yi sallama da kyau, ma'ana in kafiri ne wanda ba musulmi ba, ya saba yana zaune cikin musulmi, zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, ko ya halatta ya amsa mishi? Amsa ita ce eh. Amma in ya yi muguwar sallama ne, shi ne sai ka ce wa alaika. Yahudawa ne sai zo su ce wa Annabi alaika salam, assalamu alaik, assalamu alaik, Allah ya kashe ka. Haka suke cewa assalamu alaik, ba za su faɗi lanjaye ɗin da lallan ɗin ba da lamanu ɗin, ba za su ce assalamu ba, sai su ce assalamu alaik, Allah ya kashe ka. Sai Annabi ya ce wa alaikum kuma haka. To wata ran sai ya ce assalamu alaik, haka suka ce mishi. Sai ya ce wa alaikum, sai Aisha ta ce wa alaikum assalamu wa ghadabullahi wa iqabuhu, kuma Allah ya kashe ku, ya yi fushi da ku, ya muku azaba. Aisha ya yi zafi haka, ki ɗauka da sauki. Sai ta ce a baka ji me suka ce ba? Ya ce ni ma baki ji abin da nace ba, ba sai an yi double ba, ina fata an gane, ba sai an yi double ba, ɗayan ya isa, ɗaya suka yi ɗaya aka yi musu. Sai Annabi ya ce in sun zo suna sallama suna ce muku assalamu alaikum. Abin da ya sa, saboda waɗannan Yahudawa Larabawa ne, sun zauna an haife su a ƙasar Larabawa, iyayensu ne, saboda sun yi karatu sun ji cewa Annabin da zai zo a ƙarshen zamani zai bayyana a Madina, gari mai yawan dabino, ga siffofin shi, sai suka taso daga ko'ina suka zo sai suka kewaye Madina. Kamar Khaybara ɗin nan da aka ce, asalin Khaybara ba gari ba ne, su suka zo suka zauna kawai suka yi ta shuka da biman, don dai su su haifi ɗan da zai zama shi ne Annabi. Suka yawaita sa wa 'ya'yansu Muhammad, saboda haka sunan ya zo, suna ta fatan dai haka. To ba suka ji ba cikinsu ba ne, sai suka ce to su je su ta faɗa da Abu, shi ne yau su zo su zage shi, gobe su yi wannan ƙulle-ƙulle. To amma abinda sahabi Abdullahi ɗan Abbasin ya ce a ƙarƙashin ayar wa idza quyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, in akai muku gaisuwa da wata irin gaisuwa to ku maimaita irinta ko ku yi wadda ta fita. Sai yake cewa anan babu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, wanda bi ya maka lafiyayyar sallama za ka iya amsa mishi. Na fata an gane. To wannan shi ne wace a wannan wani wata munasaba ce daban, wato kada mutum ya zo ya maka sallama ne ka ce a to ai wannan ba musulmi bane. Wasu sahabbai ne suna tafe sai wani ya zo ya musu assalamu alaikum, sai suka kama sai suka buge shi sai mutu, suka ce yayi ne kawai ba musulmi bane, yayi kare kanshi. Shine Allah ya saukar da ayyuka cewa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina tabtaghi ko ya arda alhayati dunya, saboda suka kashe shi sai suka kwashe dukiyar shi suka yi gaba. Kun yi haka ne dan neman duniya kawai, bai halatta ba. Wannan yace yana son ƙarin bayani akan tawassuli. To cewar yana son dogawan bayanai ne waɗanda za a kawo hujjoji daga ayoyi da hadisai waɗanda za a iya dogara da su, to wannan ne yake da tsawo, saboda yanzu ɗan fili ne na ansa tambayoyi kawai. Amma dai tawassuli shi ne neman kusanci zuwa ga ainihin Allah maɗaukakin sarki ta hanyar wasu kalmomi ko wasu ayyuka. Shi ne ka ce ya Allah dan imani da ne da kai, Allah ka bani kaza. Mata annabi Ibrahim ta yi irin wannan a cikin hadisin Bukhari. To babu laifi. Ya Allah dan imani da ne da kai, da imani na da ne da Alkur'ani, da imani da ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, babu laifi. Hadisin Bukhari da Muslim kuma daga Ibn Umar sun tabbatar da zaka iya tawassuli da biyayya iyaye. Ya Allah saboda biyayya da nake wa iyaye na, ya Allah madaukakin sarki ka biya min bukata kaza, babu laifi akan haka. Ina fata an gane. To amma al'amuran suna da yawa, an aka ce za a kuraro su gaba daya, amma in Allah ya so wannan karatun a hankali ana yi, zaka ji an kai ga wannan mas'ala in Allah ya so. Domin wannan karatu jama'a kamar yadda muka ce mun riga mun bude shi kenan ila ma sha Allah, ko bayan sallah za mu ci gaba da in Allah ya so. Din ranar Asabar da Lahadi ƙarshe 4 da rabi din nan zaka iya zuwa wannan wuri, zaka ji tafsirin nan na Alkur'ani, za a ci gaba in Allah ya so. Haka kuma da safi ƙarfe 9 din nan duk Asabar da Lahadi shi ma za a rinka taruwa ana tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Saboda imani sai ane ana hadawa da Qur'ani, sai ane ana hadawa da jin tarihin fiyayyen halitta, sai ga imani yana dumamuwa insha Allah ta'ala. Wannan yake mai hukuncin wanda ya aske gemun shi bai halatta ba, don annabi ya ce a bar gemu din. Ai da neman kaje neman aure za a ce yana da gemu, sai kana dan kakkaucewa saboda dai ka a ce tsoho ne kai, ko yanzu ko ya gane gemu da furfura duk ba tsufa ba ne, yanayi ne kawai Allah ya kai mu, ko kawai indai kana da kuɗi babu matsala, ko ya gemun ka yake an kaje neman aure za ka ji ana kare ka. Ina fata an gane. Sai da ka gemu din sunna ne insha Allah ta'ala. Wannan a zahiri mace ce take tambaya cewa ta kai shekara 3 jinin haila ya tsaya mata baya zuwa, ta je asibiti ta yi scanning da wato har wajen so 7 ba a ga komai ba, likitoci sun ce normal. To waya za ta yi? A to ba normal bane ne. Ina fata an gane, tunda ai ba normal bane, ko tunda ke bakin tsofa bane, baki zama Aisha ba, baki kai shekarun da yin haila ba. Da farko dai tana roƙon addu'a, sannan kuma ainihin a bata shawarwari. Allah ya kyauta. Ɗaukewar jinin haila lokacin shi bai yi ba, to wannan larura ce. Don haka zaki ga sakamakon wannan larurar galibi zaki rinka fama da ciwon ciki wani lokaci, da yawan ciwon mara wani lokacin, har ya kai ki ga yawan yin wata irin tusa mai wari. To waɗannan duk larurori ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare. Idan ya bayyana haka, ɗayan abubuwa ne biyu ke kawowa, ko dai ya zama akwai masu ne ko sihiru a jikinki, ko wani asiri ne aka yi miki. Galibin kuma irin wannan asirin yana biyo bayan sihirul uqum ne, akan yi wa mace irin shi ne don katta haihu. To sai a tsaye mata da jinin haila, saboda in jinin haila baya zuwa, galibi mace ba za ta iya ɗaukar ciki ba. To sihirul uqum ne. Daga cikin a'arab din shi, daga cikin alamomin da za a iya gane cewa wannan ya faru ne ta hanyar sihiri na hana ki haihuwa, shine za ki rinka ga kina mafarki na shanu, mafarkin jarirai, wani lokaci ki yi mafarkin jini kamar ga jini ya fantsama haka, wani lokacin har ya kai sai ki ga a mafarki kina shayar da jarirai nono. Sannan a irin wannan halin za ki ga cewa galibi nonon ki yana yawan ciwo, wani lokaci ya kumbura suɗu-suɗu kamar sabuwar budurwa haka. To duk wannan dalili ne akan kina fama da sihirul uqum ne. Kina buƙatar ki samu wani bawan Allah ya miki karatun Alkur'ani, yana baki ainihin magunguna kina sha, wanda daga cikin magani da ya fi zama effective ya fi ƙarfi a wannan fagen, ku je ku samu littafin Sarmul Batar da muka karanta da sharhin shi da muka yi, shi ne a samu kaki na zuma. Kaki na zuma shi ne irin wannan ainihin wato abin nan gidan zuman kenan ko saƙar zuma. To irin wannan saƙar zuma galibi da ita galibi ake haɗa magani. To abu ne dai mai tsawo amma mun ɗan haskaka a nan. To in kuma ya kasance har wa yau wani abin yakan zama ba aljanin bane, ba asiri bane, ba kambin baka bane, amma kuma ilimin likitoci ɗin sai ya zama bai kai ga gano shi ba. To in ya kasance irin haka har wa yau, addinin musulunci dai ya zo da magungunan, waɗanda daga cikin magungunan akwai ire-iren waɗannan ɗin abin da ya shafi zuma ɗin da kuma makamantan haka. Shi yasa saboda buƙatuwar irin waɗannan abubuwan a wannan makarantar ta muka sanya karatun littafin At-Tibbun Nabawi na al-Imam Ibn al-Qayyim, muna sharhin waɗannan matsalolin, kuma muna masu alƙawarin cewa za mu rinƙa ana haɗawa da a bisa hasken bincike na zamani, yanzu kaza da kaza yaya ya kai, domin littafin shekarar 1600 da rubutawa. Kaga wasu abubuwan sun zama outdated. To kuma a makarantar nan nayi mana kokari kamar shekaru 2 ko 3 da suka wuce, na siyo wasu na'urori waɗanda ire-iren abubuwan da za mu rinƙa karantawa, ga yadda za a iya gyara su a mai da su na zamani. Irin shi ne ma zan zo da shi gobe, za ku ga yadda wasu abubuwan an gyara su. In aka ce maka kaza ne, sai ka ga cewa kai ba kaza ba ne, don wani ɗan boko ne, wani ɗan gayu ne. In aka ce mishi ba za a kirɓa maka kaza ka sha, sai ga kai sun gayu irin wannan kai ina. To a makarantar na alhamdulillah sai muka samu ƴan na'urori haka, waɗanda idan muka kammala yana daga cikin project ɗinmu, sama da wancan ɗan ɗaki da kake gani ɗan ƙaramin asibiti ne, waɗanda insha Allah ta'ala za a iya zuba garin magani kaza ko a zuba ganye kaza, sai da ya fito ya zama ƙwaya haka, ya zama ƙwaya yadda gayu zai haɗiya, yana ɗan gayu haka, don shi gayu komai sai ya haɗa da gayu. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Yana daga cikin islamization ɗin ko modernization. Wannan ku tana tambaya cewa ya halatta ta, inda na fahimci tambayar tana cewa ne ko ya halatta mace ta tuka mashin da kanta, haka kuma mota. Gaskiya mun taɓa tattauna, za ku yi mamaki, wannan mas'ala ce malamanmu a Saudi Arabia sun taɓa tara mu wani lokaci, musamman a lokacin aikin hajji, sun taɓa zuwa suka ce sun ga mata na tuka mota a Najeriya har da hijabi. Shi ne aka yi mana tambaya a kai, kuna ina? Saboda a ƙasar Saudi Arabia laifi ne mai girma babba, wai mace ta tuka mota a Saudi Arabia, kai ba a taɓa ganin wannan ba. To shi yasa lokacin da Sarki Abdullah da Fahad ya rasu, Turawa sun yi Fahad ya ɗage dokan cewa da Abdullah ya zo yace shi ne sassauci ne, sai da aka tura Christiana Amanfo, wannan wakiliyar sai ta je ta zauna da shi, ta ce to yanzu kai a matsayinka tunda kai ka ce kai moderate ne, kai mai sassautawa ne, to za ka bar mace ta tuka mota? To shi ma sai ya ɗan yi wayo, sai ce to ita dai mace uwata ce, kuma ƙanwata ce, kuma ƴata ce, to abinda zai amfane ta dai ba zan hana ta ba, shi kenan. Sai ba ta haka. To kaga tambayar me ka fahimta? Malaman ƙasar Saudi Arabia ne sun yi fatawa mai zafi jama'a. To wasu shekaru ne nake tsammani sun zo sai gani, sun saka ga mata da hijabi suna tuka mota. Wallahi taro ne aka kira mu jama'a. Ina jin taron sai da aka yi kusan ƙarfe 2 na dare, wanda aka sa magana spokesperson ya tashi yin magana, aka kare mu tukuna, aka ce ku ne malaman Najeriya kaza 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 kaza, ina ilimin ku kuka ban mata suna tuka mota kaza 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 kaza. To shikenan su kuma sai suka yi ganganci, sai suka ce in yi magana a madadinsu. Ni da na tashi na ce to ai kuma ba aya kuke da ita ba, ni ma na ɗai rama don sun jin mana ne, don ba a yi magana ma da ita, ai kuma ba aya kuke da ita ba, hadisi ba ne, fatawa ce ta ce muku kada ku tuka, haka ne eh. To mu ma kuma fatawa ce, hakika ba mun goyi bayan mata su tuka mota bane, amma ina son ku gane akwai wadda tukin motar ta is circumstantial, wato yanayi ne ya kaita, kamar aikin gwamnati. Aikin gwamnati su kansu a Saudi Arabia ba su yarda mace ta yi aikin gwamnati ba, amma sai ga su daga baya sun yi sassauci. Akwai wata wadda yake ya zama mata dole ne, gashi nan wata mijinta ya rasu cikin sahabbai, ɗakin da take ta kaba
ashe dakin haya ne sai suka kore ta ta rasa yadda za ta da rayuwarta to amma kuma mijinta yana da gonar dabino wanda yake zuwa ya faro ya je siyar sai ta zuci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani an kore ni dangin miji ba ruwan su da ni ba ni da wanda zai taimake ni amma ga gonar dabino da na gada na iya zuwa in faro in je in sassako in faro dabino in je in sayar in samu in ci abinci in biya haya annabi yace ki je mai yiwa ma kin ga zaki iya sadaka akan haka ma'ana abin asali ba daidai bane amma larura ce to sai kine kina hada da sadaka saboda tana kankare miki zunuban da kurakuran amma sai yace duk inda kika je kika dawo to ki kwana a dakin mijinki har ki gama ta kaba haka al'amari yake dangane da tukin mota idan tukin mota ya zama na pleasure ne na wani abu ne wanda yake gashi nan ga irin shi kaza 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 wannan gaskiya saboda Allah ba za mu taba goyen bayan haka a ce daidai bane amma kaddara mutum ne yana aiki a Sokoto matar shi kuma tana nan Zaria ko tana Kaduna ya dauki direba ya aje musu a cikin gidan shi ya fi sauki ko kuwa ita ta rinka tuka mota tana kai yaran makaranta ana wasu larurori dan yanzu kenan ko ita ce za ta fita sai dai ta zauna ita kadai direba ya kaita to wannan kuma ya fi muni to wannan shine karatun mu na ranar irtikabu akhaffad dararain matsaloli guda biyu in suka hadu sai a duba wacce ta fi sauki ka ga mace irin wannan ko me yafi dacewa ta tuka da kanta ko kun fahimta to haka kuma kaddara kai yanzu matarka da yarka da sauransu ka tsaya musu to ita kuma wance mijinta ya rasu uba ya rasu ba ta da wani wanda zai taimake ta kuma ta dan samu ta yi NCE ko ta yi diploma ko ta yi kaza sai ta ce za ta je ta yi aiki sai a ce mata ki kiyaye mutuncin ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza kar ki rinka hirarrakin banza kar ki rinka kaza ki kula da mutunci ka ga yanzu wannan halin da ta shiga ciki ya halatta ta ko bai halatta ba to abinda na nuna musu a wurin wannan taron tunda kai yayi zafi da na tashi nima daga karshe na mukin sosai nace ita fatawa malamai tuntun sun tabbatar da cewa ba ta da guri ba ta da gari kuma ba ta da mutane ana yin fatawa ne daidai da inda aka samu kai har shi wanda ya miƙe yana magana sai na kawar da fatawar daga kan kowa sai na maida ita kan shi tunda dan karamin malami ne nace yanzu kai ka isa ka muƙabalance mu sai ban nuna cewa manyan malaman su ne na kasar ba ce kai ka isa ka muƙabalance mu ka kai mu karatu ne za ka tashi kana ce mana danne to mun ga maka dalili muka dan yi abin da mu ma dai dan fayarin ne na barazana kawai tunda ina fata an gane shi ne har muka zo muna tattaunawa da malam Mansur na Sokoto yace wallahi malam wannan fatawar na ji dadin ta yace kuma kai hikima don ba daidai bane jama'a kawai a ce an fatawa ta zo daga Saudiya kawai mu kuma sai mu rufe ido ma'ana ba mu zama graduate ba kenan ya kamata ai malamin ka yayi ka an dafa wake da shinkafa an dafa zakara ka ci to gobe kai ma ka je ka rubuta Allahnka ka wanke da kanka ba da an gane gaskiyar lamari in har ba larura ba karki tuka mota to amma dangane da babur gaskiya ki hakura game da babur baiwa Allah eh shine zai fi domin babur al'amarin shi yana da yawa jama'a yawa amma da babur kan wannan ki hakura Allah ya kiyaye to kaji kuma wani abin nan ji wato da ta hau express da kuma akwai mata ta rinka hawa to kaga wannan principle ina ne ka dauko na fata an gane to ba sai ku yi a daidaita sahu ba haka suka yi a Zamfara haka suka yi a Kano kuma in Allah ya so Allah ya kusa kawo muku jannan da ba a daidaita sahu in Allah ya so abinda muke fata ku taya mu addu'a saura kirif insha Allah za ku ce na faɗa insha Allah insha Allah insha Allah Allah ya taimaka Allah ya taimaka wata tambaya da aka rubuto wadda ita ce muka makara akan ta ganin lokaci ya ƙure ba mu amsa ta ba za mu ainihin fara da ita insha Allah ta'ala da mai tambaya yake cewa dangane da addu'ar buɗe baki da ake yi ma'ana zahaba zama'u wabtallatil uruq wa sabata al-ajr insha Allah wannan addu'ar a ina ya kamata a yi ta sai an gama cin abinci ko kafin a gama ai kafin a fara wato asali karka kaita da cin abinci abinda ake nema da zaran ka sa wani abu a bakinka dabino ne ruwa ne to shikenan sai kai wannan addu'a din kidan kaga in ka ce sai an gama cin abincin ne yiwa bayan ka ci da dino akwai wani tuwo na jiranka akwai wata waina tana jiranka to ba wai sai ka gama wannan ba da zarar ka sa da dino a bakinka ka ci inda dino zai samu ba ka samu ruwa ko wani abu to sai ka karanta zahaba zama'u wadallati al'uruq wa sabata al'ajru insha Allah shine kishirwa ta tafi jijiyoyi sun rike kuma lada in Allah ya so ya tabbata a wurin Allah Allah ya taimaka alaikum salam bari mu gama da tambayoyin rubuce insha Allah wannan yace a to ban san ta insha Allah dai ne sani yace game da uba wannan tambayar bayan sallama yace assalamu alaikum yace game da uba wanda yana tare da ƴaƴa maza har suka girma tare da shi bai ba su damar su nemi abin hannunsu ba kuma yana zargin su da sata to a yadda tambayar ta zo haka idan an ba da ita a dunkule yadda ta zo sai a ce bai kyauta ba domin abu na farko dole ne dukkan uba ya nema wa ƴaƴan shi abin yi aƙalla kenan idan shi ba zai koya musu sana'ar da yake yi ba to ya nema musu abin da in sun girma za su yi domin kamar yadda Bahaushe yake ba a fafe gora ranar tafiya to ba sai mutum ya girma za a koya mishi sana'a ba yana ƙarami za a koya mishi sana'a dan haka haƙƙin ƴaƴa ne akan uba ya tarbiyar su game da me za su yi dan su iya rike kansu in sun girma to in ya zama haka ba ta samu ba kuma sai suka waye gari suka girma ko suna satan ne da gaske ko ba sa yi sai ya koma yana zargin su to har yau kuma ba daidai bane domin in ya tabbata suna satar sai ya komar da tunanin shi baya ai shi ya bude musu kofar sata da bai dora su akan sana'a ba idan kuma ya tabbata ba sa satar zargi ne to nan kuma nan ya fi muni Allah madaukakin sarki ya kiyaye kamar yadda nace a dunkule to a dunkule din kenan to ta iya yiwa kuma akwai wani abu wanda mai yiwa su ƴaƴan ba su fahimta dangane da mahaifinsu ba musamman a irin tarbiyya da ta juye ta waye gari ta zama a zamani a yanzu misali a zamanin da in nace da ba ina nufin da ta can tsofaffi ba da irin tamu ma za ka ga cewa idan ɗa ya taso matakin farko shine a yi mishi aure malam ɗan saurara da aikin nan gaba ɗaya idan ɗa ya taso shine matakin farko shine a yi mishi aure don haka muna secondary an yi wa wasu aure in fact muna primary 5 ma wasu mu an yi musu aure to kaga irin rayuwar da kenan saboda babanka zai maka aure shi zai rike maka matar saboda kai kuma idan ka dawo za ka tafi shagon shi kana koyan sana'a ko kuma in babu makaranta yana tafiya da kai gona to wannan irin rayuwar sai ta juya a yanzu kafin ta ɗauki salon da take a yanzu sai da aka fara samun takin saƙa da wasu iyayen saboda yaro sai ya shiga makaranta sai iyayen shi sai za su yi mai aure sai ya ce shi ba zai aure ba a yanzu to yi ce ba zai aure ba sai su gaza fahimta yaya haka mu muke yi haka aka yi a zamanin mu a rayuwar ce ta zo ta canza daga wani salo shine salon a yi wa yaro aure da wuri dan ana rike mai matar dan ana kaza kuma makarantar ya gama primary aji 6 ko 7 shi kenan yanzu salon da ta dauka yaron nan zai gama primary ya je gama secondary ya je gama jami'a ya je NYSC ya samu aiki dan ya iya rike kanshi to wannan salon da ta dauka idan ya zama shi kuma uban ya dauki irin wannan tarbiyyar nefa ashe yanzu sana'ar da yake nufin ƴaƴan da yin shi ne wannan karatun da ya saka su ko kun fahimta jama'a to kamar yadda nake cewa wato ita al'umma lokaci yakan kai irin yadda tunanin su yake a da to yakan canza yanzu dole an samu lokacin da ba a saka wa shagari ƙuri'a a ƙasar nan iyayen mata ba su fito sun saka ƙuri'a ba a lokacin nan aka ce mace ta fito ta sa ƙuri'a ina ba zai yiwu ba sai kuna hauka ne macen ta fito sai aka sa mawaƙi yana waƙa yana cewa yi aiki da hankalin kanka sai zai na cewa da rana maza ka jefawa jifa da daddare na mata ne sai ce haka ni gani cikin doka ma'ana a wancan lokacin saboda lallaɓan mutane ake lallashin su ake da rana ne maza za su saka ƙuri'a mata kuma da daddare ne a nan arewa kenan yanzu akwai wannan dokar ba ta da an yi sallah asuba za a ga mata da hijabi har da niqabi har dafa abinci ake a kai musu wurin saka ƙuri'a kaga yanzu wani yanayi ya sake juyawa to ire iren waɗannan abubuwan gaskiyar lamari idan ba ana kallon su da idan basira ba to za a rinka samun matsaloli. Misali, a lokacin da shekara nawa ake aurar da ƴaƴa, shekara 12, shekara 13, to yanzu sai mutum ya ce yana son ya shi ta makaranta, to in ya ce zai batta sai ta gama jami'a, kafin ta gama jami'a ta riƙa ta riƙe. Idan ya ce zai aurar da ita tana shekara 12 ko shekara 13, ƙarshen tamidin ba zai batta ta karatu ba, sai ce to a batta ta gama kaza tukuna, sai aurar da ita sannan ta je sai ta ci gaba da karatu a gidan mijin. Yanzu wannan tsarin da akwai shi a cikin iyayenmu? Wato abin da nake son nuna mana, yanzu an samar da wata al'umma ne da ta sha bamban da tunaninta. Na'am, abu ne mai kyau yaro ya iya sana'a tun yana ƙarami, domin wannan zai taimake shi ƙwarai da gaske. To amma kuma wannan ya danganci irin nau'in iyayen ne. Wani uban yana nan ya tara dukiya ne ba tare da ya karatu ba, abin da yake so ɗan shi ya tashi ya karatu don ya zo ya riƙe dukiyar. Saboda haka shi babban abin da ya dame shi shine ɗan ya dukufa da karatu. In ya dukufa da karatu to shine ya samu aikin yi. To kaga ba za ka haɗa wannan uban da kuma uban da yake gona yake tafiya ba. To shi in ya bar ƴaƴan suka sangarce kaga ya lalata su. Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka nace wannan maganar doguwa ce, amma a dunƙule kun ji amsarta. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sannan wannan yana magana na dangane da ina matsayin azumin mutum idan matar shi ta rungume shi har maziri ya fito mishi, domin duk sanda zai fita sai ta rako shi da wasu maganganu na menene motsa sha'awa ko kuma ta rungume shi, ma'ana auren nasu irin aure ne na soyayya. In za ta in zai fita sai ta rako shi, kawai ba fita yake yi shi kenan kamar ɗan kuikuyo ya fita ba, kaga ɗan kuikuyo kan ba wanda yake raka shi. In ya fita sumin-sumin shi kenan, ya dawo lafiya ba ya dawo lafiya ba, oho. Amma ita za ta rako abinta wata hatta tabbatar cewa mota ta tashi lafiya, sannan a ɗan sake yin kiss ma da baki haka da hannu haka a miƙa mishi hannun duka dai. To yanzu kuma ga azumi, kuma ita ta iya kalmomi na ta da sha'awa ko kuma sai ta rungume shi, to duk wannan ba shi ne laifi ba. Amma in ya zama kana jin tsoron faruwar irin haka, to sai ku daina yin haka din da azumi, don kada kuma a kai ga daidaita sahu da haɗa kafaɗa. Abinda nake nufi shine in aka kai ga daidaita sahu da haɗa kafaɗa shine jima'i kenan. To kaga azumi ya karye, kuma sai ka rama guda 61 ko kai guda ɗaya, kuma kai kafarar ƴan tabawa ko kuma ka ciyar da miskinai 60. Amma uku bayan sallar farilla, to hadisi ya inganta dangane da zikiri 33 wanda ainihin ake subhanallah 33, alhamdulillah 33, wallahu akbar 33, la ilaha illallah guda daya. Hadisi ya tabbata akan haka, yana cikin Bukhari da Abu Dawud. Haka hadisin 25 ma yana cikin Sunan Tirmidhi, hadisi ne sahihi. Amma na 13 din ne a yanzu ba zan iya tunawa ba. Amma da ya inganta in ka idar da sallah za ka iya yin zikiri din guda 10, ai guda 25 din ya tabbata wannan. Amma ka karanta littafin Sahihul Kalim at-Tayyib, insha Allah ta'ala za a samu bayani akan haka. Sannan wannan ne ban gane ba, wannan yana cewa sannan kuma menene hukuncin broshi? To broshi da makilin cikin watan azumi, broshi da makilin cikin watan azumi babu komai. Me ya ka ji fatawa ta zama maka yar zamani? Haka ne, kai ma dan zamanin ne, malaman ma yan zamanin ne, ina fata an gane. Dan kayi broshi da makilin ba komai, ko da daga bayan kayi din Allah ya kyauta an rinka jin ɗanɗanon makilin din a ainihin wato a makoshi, ko kuma ya kai brush ya karce ka har jini ya fito, wallahi duk babu komai. Ba dan komai ba, saboda asali ba kayi ne dan ka ji ɗanɗanon ba, kamar tozali ne, dan ka sa tozali a idanka har ya kai kana jin ɗanɗanon shi a makoshi, babu komai. Don haka babu komai insha Allah. Wannan shi ne kawai. Allah ya taimaka. Alaikun salam. Shi ma duk ba komai, masu ciwon ido in suka ɗiga magani a ido suna azumi, sai ku biyan lokacin ɗakin maganin da ke daga ido sai ka ji ɗakin shi a wuya, duk ba komai jama'a. Wannan yace ya yi sallah a zahar da la'asar, sai na sauke shogoyan da ke bayana, sai na ga jariri ya yi fitsari a bayana yaya matsayin sallar take kenan, wato ga alama ina ganin mace ce take tambayar, sai da ta idar da sallar azhar da al'asar, sai ta sauke goyen da ke bayanta, kuma sai ta ga yaron yayi fitsari, to a takaice babu komai, domin ai lokacin da kike sallar baki san akwai najasa ba. To tunda baki san akwai najasa ba, Allah ba zai hukunta ki da abin da baki sani ba, amma daga yanzu da kika sani to ba za ki yi sallar isha ko magriba da wannan goyo tunda yana dauke da najasa ba, amma a dazu da kika yi sallah baki sani ba, dan haka sallar ki tayi insha Allah. Ai dai yanzu da gaban nazar kawai fitsari din dai kawai. Na'am. Wannan tace mace ce ta idar da haila sai bata yi wanka ba a halin mantuwa, wato mantawa ta yi, kuma har ta dau azumi, sai lokacin la'asar sai ta tuna, to yanzu ya hukuncin azuminta ya yi, innama yanzu da ta tuna sai ta je sai ta wanka na haila din. Sallar da ta yi ɗazu ta azhar tunda ba ta san tana da jinin haila ba, ta manta sallar ta yi, yanzu sallar la'asar da za ta yi ita ce kawai za ta saurara, sai ta yi wannan wanka ta yi alula, sannan za ta yi shi insha Allah. Wannan sai kun karanta mai ita, na ga rubutun na abin nan manyan ɗalibai ne. Wannan yake yana tambaya akan matsayin addu'ar, tana neman a taya ta addu'a, ko yana neman a taya shi addu'ar Allah ya ba shi haihuwa, don babu ba a bayyana namiji ne ko mace ba, to Allah madaukakin sarki ya baka haihuwa mai amfani. Idan mace din ce ma mune miki addu'ar Allah madaukakin sarki ya baki haihuwa mai amfani. Na malam. To idan mutum yana sallah hakikanin al'amari, annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku yi addu'a a cikin sujuda, wannan wuri shi yafi kusanci da a amsa muku. Wannan addu'ar malamai suka ce ba addu'a ake nufi gamagarin addu'a ta bukatun yau da gobe ba, don addu'a nau'i biyu ce, akwai du'a ibadatin, akwai du'a'i mas'alatin, wato akwai addu'a wadda take ita addu'ar ibada ce, ita ce lafzan ta yazo a Qur'ani da hadisi, akwai kuma addu'a ta roƙon bukatu. To addu'ar da ake a cikin sujuda ita ce addu'a ta ibada, ba addu'a ta roƙon bukatu ba, don haka in kana da bukatu waɗanda a cikin sujuda kake so ka saka, abinda malamai suka ce sai dai ka dubi wani lafazi na addu'ar da ta zo a Qur'ani ko a hadisi, sai ka karanta ta ita wannan lafazin amma da niyyar waccan bukatun taka, kaman kana son ka faɗi bukatun ka ƙarare, to wannan shine sai ka kintaci lokacin karban addu'a. Daga cikin lokutan karban addu'a akwai daga sanda dare ya kai tsaka, ko sanda dare ya raba kashi uku ya rage saura ɗaya bisa uku, wato daga kamar ƙarfe biyu na dare ƙarfe uku na dare, a wannan lokaci Allah madaukakin sarki ke sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya, yana cewa wa zai bauta mini in karbi bautar, wane ne yake da ibada da zai mini in karba, wane ne yake da addu'a, wa yake da roƙo, to a irin wannan lokaci kaji na ɗaya kenan. Na biyu, idan ladan ya kira sallah kafin a tada iqama, wannan tazaran lokaci ta isa kai addu'a, shi yasa a cikin sunna idan aka kira sallah ake so a bada tazara wanda har wanda yake kiran sallan zai iya shiga bayi yayi alwalayi kinsa, to kaga wanda yake da addu'a kuma zai yi. To ire-iren waɗannan lokuta su ne lokutan addu'a jama'a, don haka gaskiyar lamari hadisi ya tabbata cewa ana addu'a a cikin sujuda, amma addu'ar ana yin ta ne da lafazin wanda ta zo daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kuma kana iya daukar wata, kamar misali jali kake so, to yanzu jali alheri ne ko sharri ne? Jali alheri ne, sai ka ce amma insha Allah, don wani jalin ta iya yiwa zai zama maka sharri. Kana fama da talauci kana ganin sharri ne, ashe talaucin ne alheri, wani jali ne, to abinda muke fata insha Allah jali alheri ne, to tunda jali alheri ne sai ka zo a sujuda, sai ka kudurta niyyar neman jali a sujuda, amma kuma bakinka yana cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, to kaga alheri ne, to babu laifi a haka. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. Allah ya kyauta. Aka ce wai menene hukuncin mutumin da aka farfasa shi ya sha banni, domin maganin wata cuta haka ko menene?
cutar ɗaya ne da malamin cutar da yake nan, to shi ban mu dai hakikanin al'amari giya ne, inna ma kawai duk wani gwalangwaso ne, wannan a ce ban mu, wannan a ce kankan, wannan a ce giya, wannan a ce burkutu. Duk abin da ya kada maka kwakwalwa, duk abin da ya kada maka kwakwalwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu muskirin kham wa kullu khamrin haram, duk mai giya ne kuma duk giya haram ce, dan haka ban ni giya ce kuma ban ni ba magani bane. Saboda yazo cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaykum, Allah bai sanya warakarku a cikin abin da ya haramta muku ba. Dan haka idan har abinciken masu gargajiya sun ga ban ni yana maganin kyanda ko yana maganin wata cuta, sai a ce sun jaraba sun gani ne, amma ba shi ne magani na hakika ba, dan shi haramun ne. Yanzu misali, saboda kana jin yunwa sai ka ci kashi, ba ka ci kashi ba saboda kashi ne gasa ne, to saboda baka da lafiya ba za ka sha ban ni ba saboda giya ce. Dan haka jama'a ba a shan ban ni, ba a fisa wa ƴaƴa ban ni. Wannan karatu ne mai tsawo, ku karanta shi cikin littafin At-Tibb an-Nabawi. Al-Imam Ibn al-Qayyim ya bayyana hadarin hada magani da najasa, ko kuma ita najasar gaba ɗaya ta zama ita ce magani. Allah ya kyauta. Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Wani abin nan kamar
ai kwarai da gaske, yana cewa a ƙarƙashin wannan yana nuna kenan irin su wuri da ake sha da shalusho da suke sha da abubuwa da suke shaƙa, ya shiga ƙarƙashin giya kenan kwarai da gaske. Don ai karka manta, wuri na bugarwa ko ba ta bugarwa? Tana bugarwa. Ai wani yaro ya sha wuri a bandale, bandale can cikaji kenan, idan ya zauna a bakin hanya ya saki shuru, sai ka ga sun yi shuru kamar wani professor na mathematics yayi shuru, can sai aka ga ya tashi ya karke ya shiga rediyo a guje, aka bi shi aka kamo shi, ya ce lafiya, ya ce ya ga mutane ne suna ta gudu kawai ta narke ke ba ta an gane. Allah ya kyauta. Saboda haka gaskiya, saboda Allah, wuri tana bugarwa, to kuma sharrin da wuri take yi giya ba ta yi. Shi ya sa kaga a ƙasar Saudi Arabia an kama mutum da wuri kisa suke yi. Allah ya kiyaye. A karatunmu da ya gabata, idan ba ku manta ba jama'a, mun yi magana dangane da wasu abubuwa da ne alƙawarin cewa in mun zo za mu yi bayanin su, to don abin ya tafi san makal, bar ainihin mu ɗan tattauna in yi muku bayanin waɗannan abubuwan, su ne maganganun da muke cewa At-Tibbul Badil. Wato a zamanin nan akwai wasu cututtuka waɗanda suka bayyana, ba wai babu su bane, amma sun bayyana ne a zamanin nan waɗanda a waɗancan zamunan na da ba suka irin cutar olsa. Cutar olsa dama can akwai ta, amma a wannan zamanin ne ta bayyana, ba dan komai ba, saboda masana suna tashi suna bincike ne zurfi a kai, haka irin abin da ya shafi diabetes da makamantansu. To sai nake cewa akwai magunguna waɗanda asali shari'a ce ta faɗe su, amma da shari'a ta faɗe su, ana jiran malamai ne na musulunci su tashi su yi aiki a kansu. Wannan aikin da za su yi a kansu, za su tashi su yi aiki ne wajen inganta su daidai da kowaɗanne zamunna. Idan kuka dubi magunguna irin waɗanda mutanen ƙasar China suke kawowa a yanzu da makamantansu, magungunan su ne na gargajiya, amma sai suke zamanantar da su yadda in ka gani ba za ka kyamata ba. Magungunan su ne na gargajiya, sai ka ga in ka ga kana sha sai ka rinka jin high, ka rinka jin ɗaukaka ta tare da kai, baka jin kaskanci. To sai nake cewa musulunci ma ya zo da haka. Dan haka jama'a, gaskiyar lamari, waɗannan magunguna da ni mana bayani, na yi mana alƙawari zan cika mana alƙawarin ne, shi ne nake so a yanzu zan ɗan gabatar mana da wasu daga cikinsu. Yanzu kamar yadda nake cewa, in ka dubi zuma a yadda ake siyar da ita a da, za ka ga wani ƙato ne ya yi wajen wata shida bai wanke rigar shi ba, takalmin shi ya yi fitu-fitu, ƙafa shi ta yi faso, ya gaji ya galabaita, sai ka ji yana sayar da zuma a ƙoƙo ko a ƙwarya, haka ne? Sai ka ga ɗan zamani in aka kawo mai zuman nan sai ya kyamata, saboda wannan mutumin bai wata shida bai wanke rigar shi ba, hammatar shi tana zufa, takalmin shi ya tsinke ya samu tsumma ya ɗaure, anya zuman nan zai iya kula da tsaftarta? Kun ga dole ne a samar da yanayi na zamani. Shi ne aka zo ana ɗan gyara zuma ɗin, ɗan abin da ake mata ba laifi,
amma yanzu kai in ka dubi wannan zumar da take hannuna akwai wani bature ko dan boko da bazai shata ba tai kar an rubuta mata ranar kaza an yi kaza an dan yi mata hoto an yi kaza shine zamani ko kun fahimta wannan fa ita ce dai zumar da ka sani amma kai in ka dubo ta yanzu sai kaga tana neman ta zama maka kamar wani abin sha na gayu yanzu ba wani da da kake da shi saboda shi dan gayu ne da zai zo yana ciwon ciki ka ce sha wannan in ya daga kai sai tashi ya sha amma dan gayu ne sai kaje ka kira irin wannan katan kauye yana sai da zuma a koko in ya duba sai ya ce ni ma ban sha wannan ba eh wannan ne ce zai kara fa ba zai sha ba to dole ne al'ummar musulmi su tashi su tafi tare da ainihin modernization tafi tare da zamani ina fata an gane yanzu ku dubi wannan abun mamaki amerikawa ne suka yi mata haka daga amerika ne wannan daga amerika ne amma amerikawa a ina suke da littafi wahayi bai magana game da ita mun muke da su mun muke da ita to kun ga ya kamata a ce mu ne ya fi cancantar mu tsaya mu ba da muhimmancin waɗannan abubuwa to sa'an nan gobe daddawa da nake ce maka daddawa ita ce mushroom wannan da in aka yi ruwa din nan sai ka ga gari ya waye ta fito a bayan daki haka da dan sai ka ganta ta dan yi malafa ta dan yi laima haka eh to yanzu ka ganta ita ce yanzu wani kamfani ne a kasar Malaysia gashi nan dubi yadda aka gyara ta aka tankade ta aka daka ta aka tace ta zaka aka sa ta a cikin roba irin wannan to yanzu wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa tana maganin kambin baka tana maganin kaza tana ya faɗi magungunan ta idan ka karanta littafin at-tibbun nabawi ko da english version idan baka iya larabci zaka ga amfanin ta to amma dubi yadda aka gyara ta dubi yadda ta gari mun dididis yadda idan ana buƙatar a haɗa magani da ita dubi yadda take tayi gari tas to yanzu wannan idan ba ku tsaya kun yi mata haka ba kuka bar ta yadda take din nan yaro ya ji an ce kai ga daddawa ji ka sha ya ganta ta kaf zai sha ba zai sha ba a ƙasa wasa ba ana shan gwazarma ba to mutum nan ne za a kawo gwazarma a kirɓata ya sha ko kun fahimta to amma wannan bai sha bamban da larabawa ba larabawa da suka bincika hadisin raƙumi da annabi ya ce nonon raƙumi da fitsarin raƙumi yana magani sai suka gano cewa nonon raƙumi da fitsarin raƙumi yana maganin gyamban ciki shi ne ulfa ba su bari kawai a je raƙumi na fitsari a taro tar a ba ɗan balarabe ba zai sha ba yanzu in ka tafi ƙasashe irin saudiya makka madina ko ƙasashe sai ka ga a kwalba za ka gan shi haka in aka ce maka wannan fitsarin raƙumi ne sai ka ce wannan ɗin sai ya ce yi yawa ma zai gaya maka tunda likitoci suna da pharmacy suna da irin nasu da barbarin sai a kira shi da wani suna yanzu wannan ba daddawa ba ce zata to za a ce maka daddawa ne sai aka ce mata gano dama to yanzu da ɗan boko ya ji wannan suna sai ya ji amerikanci amerikanci gano dama sai ya ce yes dad bring gano dama haka da gaba ta amma daddawa ce ta bayan ɗaki yake sha to haka fitsarin raƙumi yanzu sai ka je ka gan shi ga sunan da suka kira shi sai ka je kawai sai ka gani sai ka siya sai ka sha sai ce maka yana maganin ciwon ciki yana maganin ulcer a kin ba za a ce maka fitsarin raƙumi ba ne saboda an sanya mishi abubuwa da in ya zauna ba zai lalace ba to yana daga cikin aikin musulmi ku je ku karanta pharmacy ku je ku karanta medicine ku je ku karanta bio kaza ku je ku samar wa da musulmi rufin asiri a cikin abin da suke ciki yasa ɗayan musulmi dole ne su gane cewa yakin da duniya take fuskanta yanzu ba yaki ne na gaba da gaba ba yaki ne na ilimi yaki ne na fasaha yasa kun ga sai su kayar da ku a jam su kayar da ku a wayak saboda sun gane in suka zubar da ku to nan gaba ba ku da 'yan takara nan gaba ba ku da gwamnoni nan gaba ba ku da ministoci nan gaba in an ce ku kawo kaza ba ku da shi domin daga nan ne ake farawa saboda haka waɗannan magunguna jama'a suna nan sun cika kasuwanni na duniya amma ƙasar Malaysia a yanzu ita ce ƙasar da ta wuce gaba wajen yin waɗannan abubuwa za ka ga kowane irin magani in ka kai musu ganyen shi za su bi su gyara shi kafin mintuna sai ka ga an fito maka da shi ya zama ƙwayoyi ko kuma an mai da shi capsule sai ka gan shi ya zama capsule irin wanda ake sha haka waɗannan abubuwan saboda na yi mana alƙawarin su ne insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da abin da muka karanta abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya washe mana kamar yadda muka faɗi da farko don girman Allah muna ƙara gaya wa jama'a duk Allah game da waya ta GSM in sun zo su rinka kashe ta kun ga koyo mun yi magana amma sai da wani waya shi ta tara kamar zakara to a dai kara kula da Allah. Na biyu, daliban makarantar nan ta Darul Hadisi, muna so gobe idan an tashi karatun safe da ake yi, to kowa ya zauna. In ya kasance ma kai ba za ka zo karatun ba, te do ka zo wurin taron karfe 11 insha Allah ta'ala. Na uku, kamar yadda muka faɗi dazu, kuma muke faɗi rannan, akwai kasusuwan duk karatuttukan nan da kaji, akwai kasusuwa nan take waɗanda ainihin ake bugawa, sa'annan bayan kwana ɗaya ko kwana biyu sai ka same su a DVD kuma, ko kuma ka same su akan MP3. In Allah ya so kuma, ba da jima wannan ban nan da zuwa ƙarshen wannan watan, za mu fara download. Ma'ana a makarantar nan, in kana da wani wa'azi da kaji kana so a yi maka, kai tsaye sai ka zo sai a sauke maka shi akan handset ɗinka, ko akan wani MP3 naka, ko kana da wani external drive, ko wane ne, duk muna da su insha Allah ta'ala, wanda muna fatan ba da jima ba za a fara. To sa'annan sai wa'azozin da muke cewa mun yi mun tattauna wasu abubuwa waɗanda jama'a suke da buƙatar su same su, suna nan a cikin kasusuwa, ga su nan ana ainihin tallansu insha Allah. Daɗin bushi kuma a wannan makarantar tamu, muna da na'urar da cikin minti ɗaya ko minti biyu za mu buga maka kaset. Kenan abin da muke cewa ba sai kasusuwanmu ba, duk wani kaset in dai ba saɓan Allah ne a cikin shi ba, za ka iya kawo mana shi makarantar nan, mu sarrafa maka shi da yadda duk kake so. Muna da na'urorin baki ɗaya insha Allah, ma'ana na bidiyo ne kake so ya koma MP3, a'a na bidiyon ka ne na da, kaset ɗinka na da, sai mu koma maka da shi DVD. A'a na kaset ɗinka ne na da kake so ya koma MP3, ko kuwa kaset ne kake so a buga maka guda 10 ko guda 100. In Allah ya so a wuni za mu iya buga koda guda 500 ne, da ikon Allah insha Allah. Kai dai ka tattaro masu gidan rana waɗanda ake magana da su a duniya a yau insha Allah ta'ala, an kaji za a yi maka. Jama'a, da wannan muke cewa Allah ya karɓa ibadojinmu, Allah ya yafe kurakuranmu, Allah ya ji ɗan mahaifanmu da malamanmu da waɗanda suka riga mu lahira da imani. Allah ya karɓa ibadojinmu da muke na wannan wata mai daraja Ramadan. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ibadojin dare da ake na shafa'i da witri da sauran tarawihi, Allah ya karɓa mana. Ya Allah maɗaukakin sarki, ka samu daga cikin bayinka da kake ƴantawa a wannan wata. Allah kar ka samu daga cikin waɗanda ba za ka ƴanta ba a wannan wata. Allah ka karɓi ibadojinmu, Allah ka yafe kurakuranmu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.